Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin abar ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Batun Afghanistan da batun daukar mataki akan sauyin yanayi da annobar COVID-19 su ne za su dauke hankali a babban taron Majalisar Dinkin Duniya da zai tattaro shugabannin kasashen duniya da dama zuwa birnin New York bayan sama da shekara guda ba su kai jiki a taron ba. Annobar coronavirus ta hana haduwar diplomasiya ta gaba da gaba a Majalisar Dinkin Duniya. Kada a watan Satumban bara, wannan annobar ta hana halartar taron da ke tattaro kusan shugabannin kasa da firaministoci 200 da manyan tawagoginsu, inda aka gudanar da taron na bara ta yanar gizo. Yin rigakafin cutar ya sa an samu kwarin gwiwar cewar akwai kariya da za a iya takaita halartar mutane zuwa taron. Ko da yake bazuwar nau'in cutar ta Delta ya sa wasu da dama sun jinkirta yanke shawarar halartar taron har sai da ana gab da fara taro. Shugabannin na da zabi na zama a gida kana su turo da sakonninsu ta bidiyo, wanda kusan 50 a cikinsu ke niyyar yin hakan. Galibi irin waɗannan shugabannin sun fito ne daga kasashe da ba su da karfin tattalin arziki, da haka ya hana musu samun rigakafin, lamarin da ke tabbatar da batun rashin daidaito wurin raba rigakafi a duniya. Masana sun yi kashedi cewa idan majalisar dokoki bata kada ƙuri'a akan rancen da ya kamata bitar malam Amurka ta karbo akan bashin ta na yanzu da ya kai dala triliyan 28 da biliyan 500, Amurka za ta gaza cimma bukatunta na kuɗi a cikin makonni masu zuwa. Masana kalilan suna ganin hakan ka iya faruwa, amma idan hakan ya tabbata zai haifar da kalubalolin tattalin arziki ba ma a cikin Amurka kadai ba. A wata wasiƙa ga 'yan majalisa a makon da ya gabata, sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kashedi akan matsalar da za ta faru idan Amurka ta gaza cimma bukatunta na kuɗi ko da kuwa na ɗan lokaci ne. Yayin da ake hasashen wannan matsalar, Democrat da Republican a Washington suna cece-kuce akan wanda zai yanke hukuncin ƙara adadin rance da ya kamata Amurka ta karɓo, wani mataki da ka iya tauye farin jinin jam'iyyar da za ta yi hakan. Su ko 'yan Republican a jagorancin shugaban marasa rinjaye a majalisa Mitch McConnell sun lashe takobi cewa babu mutum ko ɗaya a cikinsu da zai kada ƙuri'an kare karɓorance. A nasu ɓangare, 'yan Democrat sun ce yawancin kashe kuɗi da ya sanadiyar ƙaruwan bashi sakamako ne na wasu shirye-shirye da majalisa mai rinjayen Republican ta yi kanin shugaban ƙasa ɗan Republican Donald Trump ya sanya wa hannu. A don haka suna kira ga kowa ya kada ƙuri'an kare karɓorancin. A jiya Juma'a, shugaban kasar Somaliya Mohamed Abdullahi Mohamed ya zargi makwabciya Djibouti da tsare mai bashi shawara akan tsaro ba bisa ka'ida ba, wata sukar da ake gani tana da alaka da rashin jituwa tsakanin shugaban kasar da firaministansa. Hukumomin Djibouti sun tsare mai bada shawara akan tsaro Fahad Yassin ne domin hana shi komawa birnin Mogadishu ta jirgin sama, inji daraktar sadarwa a fadar shugaban kasa Abdulrashid Hashi ba tare da wani ƙarin bayani ba. Irin wannan aikin baya taimakawa a karfafuwar dangantaka tsakanin gwamnatocinmu, Hashi yana faɗa a wata sanarwa. Ministan harkokin wajen Djibouti ba tare da ambatar sunan wani ba ya musanta cewa ƙasarsa tana shisshige a harkokin Somaliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarin sake karfafa rawar gani da Amurka take takawa wurin amsa 'yan gudun hijira a duniya, gwamnatin shugaba Joe Biden a wannan mako ta sanar da wani shiri na bada tallafi da kuma saka sashen masu zaman kansu su taimakawa 'yan gudun hijira da suka shigo kasar a wannan lokaci. Da farko, wannan shirin zai maida hankali ne kacokan akan sababbin shigowa daga Afghanistan, amma kuma zai zama tsarin taimakawa 'yan gudun hijira a nan gaba, yayin da Washington ke gab da cike adadin da tsohuwar gwamnatin Trump ta yanke na karɓar 'yan gudun hijiran. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kulla alaka da sama da ƙungiyoyi masu zaman kansu 250 da suka haɗa kai su taimakawa iyalai daga Afghanistan a sake tsugunar da su a Amurka a ƙarƙashin shirin nan na Welcome US. Wannan wani dandali ne na bada taimako da ma'aikatan sa kai da kuma yadda Amurkawa masu zaman kansu ke taimakawa rayuwar iyalai da aka fidda su daga Afghanistan. tsofaffin shugabannin kasa da suka hada da Barack Obama da George W. Bush da kuma Bill Clinton da ma wasu fitattun mutane sun ba da nasu taimakon ga wannan shiri.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da wani sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfida daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa gidana da za ka dauki zance na da kai gyara kafin a ginci kwana. Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawana ya zarci da hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi abubuwa ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa. Ban gida na da za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana. Ban gida na da za ka dauki zance na gida dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana dan tanadi na talauci da ke sun rana sannan kauce wa idan duna da ke bina banta sawaye na ga masu bikona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kuna. Ban gida na da za ka duba zance na wallahi Allah na ka cika muradina.
Ban gida na da za ka dauki zance na a rado Allah da ka yi hasashi
na zama bayi na ciki da ba shi turewa muna haka na mai rijiya da babu ruwa muna nutsewa da zuciya tana kwawa muna ta bautar gangar jikin mu bakiwa muna biye al'aura muna biya cewa giya ta raita sanya muka da rodewa ina tunani da sani da ke a kwakwalwa. Bar gida na da kin fahimci zance na wallahi Allah da an rufe tunanina.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alkhairi ya gurin ku.
Lafiya lau to sannu fa ina maka gaiso ban gajiya da dauko rahotanni kai tsaye da dai sauran suna tunawa da cika shekaru 20 da harin ta'addanci da aka kai Amurka.
Haka nan ne na 9/11.
Lalle an ci aiki an kuma ga jama'a.
Sannan kuma ga wannan na gaban mu yanzu taren Majalisar Dinkin Duniya.
Yawwa, to Allah ya ci gaba da yi mana jagora. Allah ya sa a gama lafiya.
Amin summa amina.
To kamar yadda muka saba zamu bude wannan babi da mika gaishe mu dai muna ta samun karuwa baba. Mun babban da ya shige mun dan ja kafa ne sabili da mu hada mai gaisuwa ko?
Haka.
Yawwa, to ita abokiyar aikin mu Maryam Alabi ta haihu. Mun samu mai gida da kishiya.
Haka ne.
Ita Maryam Alabi da ta haihu har ma
ta kawo kishiya.
Yawwa, kishiya rakiya. Sai kuma a cikin wannan makon ita kuma abokiyar aikin mu Hanifa Kabir Isa Jikamshi ita kuma ta haihu.
Ta kawo
mai gida.
Haka ne.
To Allah ya raya mana.
Amin. Amin ya dayyaba.
Allah ya dayyaba.
Amin.
To babu bari kuma mu mika gaisuwar fatan alheri da fatan lafiya ga babban mai mana sharhi a yau da kullum wato Professor Bubena Maiwa.
Lallai kan.
To muna mika gaisuwa ga Professor Kwara Bi bamu ji dure shi ba ko?
Haka ne. Kuma lokacin da ya kamata a ce da mun ji dure sa ke dan wajen duniyar mulki da aka yi a kasar Gini.
To muna mika gaisuwa ga Professor Bibena Baiwa.
Ya Ubangiji Sarkin Baiwa. Ya Ubangiji Sarkin Baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya Sarki Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah.
Bari kuma mika gaisuwar taya murna ga waɗanda muka yi makaranta tare da su a makarantar Tauhidi ta Ekuwa a Jos, wato Reverend
Tsohuwar magana ki.
Yawwa, Reverend Isa Bello, haka. Reverend Isa, ni ma limami ya ce fa baba.
Ah, masha Allahu.
Akwai wani abu a sunan shi limami ya? Ka taba ji?
Eh.
Waɗanda muka yi makaranta a seminary da su Reverend da Mrs. Isa Bello da kuma Reverend da Mrs. Benjamin Gaila. Ka san baba mun dan sha ruwa ba laifi.
Kwarai kuwa ai ala amfana.
Yawwa, to su sun kai ritaya, sun yi ritaya, za a yi ado in ritaya nasu gobe Lahadi kenan da karfe 9 na safe za a yi ado in ne a majami'ar Ekuwa Good News da take GRA a Gombe, dukkan su 'yan jihar Gombe ne. To muna jinjina muku. Allah kuma sa a kammala sauran kwanaki a rayuwa lafiya.
Haka ne. Wato Allah ƙara albarka. Kin san albarka ke kawo mutum ya dade ana rayuwa da
shi. Haka.
Da shi.
Mu kuma ma baba mu ma Allah ba mu dan shin su. Allah ba mu dan shin su ko?
Amin. Sosai kuwa.
Yawwa, Allah ba mu dan shin su.
Sosai kuwa.
Me za mu ce wa Allah mu? Me za mu ce?
To bari ni kuma mika wannan gaisuwar taya murna ce. Ahmadu manaja ya turo mana daga unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya. Ya ce zuwa ga fili a bari ya huce murya Amurka ku mika min sakon gaisuwa ta taya murna na haihuwa da aka yi na ɗaya daga cikin shugabannin matasan Najeriya, wato Honorable Buhari Sallau kenan, hajimin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a ɓangaren gidajen rediyo da na talabijin, wanda yake fadin shugaban ƙasa ta Aso Rock a birnin tarayya Abuja. matarsa ta haifi masa yarinya mace da aka mata suna Aisha Buhari Sallau.
To muna ji da kishiyoyi, to Allah ya raya Aisha.
Da su dan kace kace ko ta ina.
Haka.
Da fatan Allah ya raya jaririya Aisha da imani.
To amin suma amin. To bari kuma mu mika gaisuwar abare fuce da fata alheri da taya murna ga tuka shekara ga Hajiya Aya wato Talatu Levi mama Hadiza kenan a Abuja tare da mai gidanta Levi Hassan da yaran su Hadiza Maryam Yusuf da Haruna, da fatan suna cikin koshin lafiya. Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Samuel Sambogin baban Salim da matashi Flora mamar Big Daddy Abauchi domin cika shekaru 30 tir ana zaman tare. To Allah ya kara cin gaba. Kuma muna bika gaisuwar abare hucin zuwa ga Hajiya Rabi Dalladi wato Mama Sadiq kenan Abauchi, da fatar duk an tashi lafiya.
Amin sama amin. To wannan gaisuwar tayar murna ce zuwa ga Aliko Auta kafin tayalwa gindin Akwati Barikin Labi jihar Filato Nigeria. Muna mika maka gaisuwar ranar haihuwarka wacce ta yi daidai da wannan ranar 18 ga watan wato Satumba kenan shekarar 2021, kana cika shekaru 36 a yau kenan. To Allah ya raya kai maka ya ƙara albarka.
To yau ana ta bade ko ina, to Allah ya ƙara nisan kwana. To bari mu mika gaisuwar fata alheri ta abare fuce zuwa ga Useni Alhaji Umar Foreba Gashiwa, sai kuma Aminu Fiol baban Isura Maradin Niger, gaisuwa zuwa ga Isura da Fahad da Abdul Kadir mai taya Maradi, sai kuma Lawali dan Cenwa Maradi, sai gaisuwa a bare huce zuwa ga masu sauraron muryar America kullum wato Alhaji Lawali Yarima Maradi, gaisuwa a bare huce zuwa ga Zakariya mai taya Maradi da Salisu mai taya Maradi da kuma Salisu Chacha mai taya Maradi, sai Sarkin Hassan mai taya Maradi. To wannan mai tayan na goma ni ban san mai tayan na ko sana'a ta sai da taya suke ko kuma gari ne ni
ko tayar mota ce.
To ya kowa mai taya kawai
mai taya haka ne ko kuma akwati mai taya ne.
Ai shi ne nace to ko wani gari ne mai taya ko kuma ce a gaida Umaru mai taki Katare ko Katare ne, Allah ya sa na faɗa daidai da Attayiru.
Amin summa amin.
Mai gari Kadata. To Allah ya saka ne sule babu gurba inda ba haka bane, to sai a ban ahuwa. Amma wannan mai taya ina neman bayani, mai taya masu sana'a taya masu sai da taya ne ko kuma wani gari ne mai taya a Maradi.
In kuma tayar mota ne sai a zo gurin mu ɗan adawo lafiya.
Adawo lafiya baba yana neman bayani. To baba
sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abarya huce daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, tace salam VOA Hausa, da Allah ku bani ko kuma ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga Fatima Aliko Auta kafinta da mijinta Usaini Dangote Karasuwa da Jamila da Fatima Ado Salati Goma ga Annabi da Aunty Grace. Gaisuwa ta zo miki
ta samu shiga
yawwa da Alhaji Mele Yusufari da baba gana Alhaji Nuciya Wacakal da Zainab Buhari Yahaya Unguru da Fatima da Zainab da Aisha Ibrahim Wada duk daga Barikin Ladi a jihar Filato, da kuma Sadiya Yar Fulani da yata Aisha Umaira Usaini Dangote, da fatan kowa na lafiya. To kinga ni ko lamba da ba ta samu shiga ba.
To ni bari gaishe ka a madadin da Latu Man Jos Gobin Samar Zaria jihar Kaduna Najeriya. To bari ya fara mika gaisuwa ga baba Yakubu Makeri da kuma goma a kasar Ghana. Gaisuwar abare huce daga shi Banjos din zuwa ga Alhaji Ma'azu Gyaza, daraktan kamfanin Farmers Escort Samaru Zaria, da Alhaji Badaru mai gwanjo kasuwar Jimeta, sai Honorable Engineer Muhammad Usman, shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna. Gaisuwa bare huce zuwa ga Haruna mai shayi kasuwar Azare da Murtala Faruk Sanyina. To Murtala, kai ma lambarka ta fito. Gaisuwa a bare huce zuwa ga Alhaji Hamisu dan iyan Gobir da Honorable Saidu Ibrahim Naino Gobir, dan majalisar jihar Sokoto mai wakiltar Sokoto ta Gabas, sai kuma Ya'u Wise ce dai Allah ya sa ka yake. Ya'u Wise mai gyaran waya hayin Dogo, Samari Zaria, da fatar an tashi lafiya. To na goma, kamar yadda muke faɗa kullun, komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa
sabbi da ka dan kuwa
za mu jaba
ki nan iya gurgurdo ka bari
haka
dadi ubangiji ya kai nake dadi ubangiji ya kai nake dadi ubangiji ya kai nake wadege gari ka zanta roko take biyan bukatu yin marna zo da hoko tarabi kara kara man dai kiki da sako bibiya wa mai dita har tare ki babo o mai na so a wakar nan ce wafa da dauko o mai na sarfa Allah ce dari ni ko baitin ya bamba aiki ne ya ilahi gudi karka shafa roko na zuljada da azbi ba ni san sa ta ce du ya da shakalbi dai ruko da mai haske musu da fadi shi ka dai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri lafiya ubangiji ba kai nake wadege tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai zuba a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne kurama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe bangwari in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan ali da sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yanci kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizon ta kai dai bai gamo da haki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki raba ka bai kowa na ka ne ma aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an sai da sarsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa dege ne kwatan kwacin kiranka dukan fadin da ba kai ba to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai fadinka kai ne ilahu yayi rakiyaran da za ka sauka kai ne ilahu yayi zagi lokacin ta baka dan kai ilahu yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ilahu ke gadi du wajen da zaka kai ne ilahu ya rantsi ba shi kiranka kai ne da yanka kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da gurga waye cikin halitta kan baya gyara riga cikin fadin da ba shi ba in ka ji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda jiri ya kyale ka ba wuya mazaga sansanin sahabai ne mai zuwa da zuga
to yau baba na ganka da wani kunshin alheri
ai wajo
yau da ganka da kunshin alheri kai kake da labari
yau cikin mu zai fashe labari na labarin shadariya
to bisu la baba
wato alheri
wani labari ne muka samu daga Aishatu Musa Wada tare da ƴar uwanta Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada
na haɗin gwiwa
a cikin Ladi jihar Filato. Wannan labarin haɗin gwiwa ce nan. To labari ne tsakanin budurwa da saurayinta.
To
budurwa wato suna hira ne da wato suka yi hira da saurayinta. Yace Ladidi an tashi lafiya budurwar ta yi shiru ta yi buris kamar bata ji shi ba. Saurayi yace Ladidi an kusa daura mana aure amma har yanzu baki wato baki daina min wulakanci ba. Budurwar ta sake yin buris da shi. Sai saurayi yace mata dama ba wani abu bane, ni kawai ne na kawo miki wata ƴar tambaya ce kawai nake nazo miki ita. Ko ki iya tuki? Domin gaskiya ina so matar da ta kware a tuki.
To fa
dan da ta kada baki sai ta ce ta nimu kenan. Shi yasa nake matukar son ka.
To fa
dan take sai saurayin ya ce ya irin wani haɗiyar zuciyar nan. Wace irin mota ce zaka sayo min? Sai saurayin ya ce mota kuma? Sai budurwar ta ce eh mana ba yanzu kake tambaya na ko na iya tuki ba. Saurayin yake a ni ma tukin tuwo nake nufi ba domin wani masoyi na wato ya bani kyautar buhun masara. Tukin nan da kika ji tukin tuwo ne ba tukin mota ba. To ya za a kwashe da wannan
sai ta sake koma da gum da ke magana. Da ko ta ta tuka mota a kitchen ko ne a diza da kawai daga bada da wanda daga bada nu sabili da aka ce da su jaburki ne yanzu a bada din
baba ya ku makeri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wannan shirin na zuwanku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen Hausa @voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.